Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Dalol FM sai kuma tashar mu ta Viewer Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai kana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana har ila yau za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau Laraba 17 ga watan October na shekarar 2018 Yusuf Aliyu Harande tare da abokin aiki na Hafiz Adoba Balle da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan daren amma yanzu a cikin shirye-shiryen namu muna tafe da rahotanni daban-daban yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don yaki da talauci a faɗin duniya baya ga batun na talauci sai maganar tazarar haihuwa wanda masana ke ganin cewar akwai buƙatar a ƙara wayar da kan al'umma dangane da muhimmancin hakan daga bisani kuma muna tafi da labarin wasanni a takaice daga ƙasar Ghana idan kuma Allah ya kai mu za mu bude layin wayar mu don ku biya ku don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da maudu'in mu na yau lambar dai kamar kullun ita ce 2025 2655 kada a manta kuma a sa alamar tarawa a gaban lambar amma dukkan mun nan sai mu fara jin yadda duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum shugaban Amurka Donald Trump ya ce so yake a nuna mishi hotuna da sautin su in akwai su game da yadda hamshakin dan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi ya salwanta wanda kuma hukumomin Turkiya suka zargi wasu mukarraban Saudi Arabia da cewa sun kashe shi kuma sun yayyanka shi a cikin karamin ofishin jakadancin Saudiyar da ke Istanbul Trump ya bayyana wannan bukatar ne a fadarsa ta White House yayin da yake jaddada cikakken goyon bayansa ga kasar Saudi Arabia kasar da ta dade tana hulɗar kasuwanci da Amurka Trump ya ce yana sa ran binciken da ake gudanarwa kan wannan al'amari za a kammala shi kafin ƙarshen makon nan tuni dai Saudi Arabia ta musanta cewa ta hallaka dan jaridar Wani kwamitin musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wanda ya zargi sojojin ƙasar Myanmar da kisan kiyashi akan musulmai 'yan ƙasar Rohingya a shekarar da ta gabata na shirin yi wa kwamitin tsaro na majalisar bayani. Ƙasashe tara ne dai daga cikin mambobi 15 na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suka nemi a gana da shugaban kwamitin a hukumance cikin buƙatar da suka mika shekaran jiya Talata. Sai dai kuma jakadan Myanmar a Majalisar Ɗinkin Duniya Ambassador Hau Do Suan ya nuna adawa da taron a wata wasiƙa da ya aika ranar Talata inda ya ce ba wani abin da taron zai tsinana. A wani rahoto da aka fitar a watan Agusta da ya wuce, kwamitin bincike ya ce ya gano hujjoji da suka nuna yadda sojojin Myanmar suka gudanar da kisan kare dangi akan musulmin Rohingya. Kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kanan birnin Washington DC. A yau Laraba ne aka bude wani sabon shafi a kasar Canada inda kasar ta zama kasa ta biyu da ta amince da saida tabar wiwi. Ko da yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun daga shekarar 2001. Kasar Canada za ta bi sahun Uruguay a matsayin kasa ta biyu da jama'a za su iya siyan tabar a shaguna. An bude shagon saida tabar wiwi na farko da asubahin yau Laraba a Newfoundland, lardin da ke gabashin kasar. Duka larduna 13 za su fitar da ka'idojinsu na saida tabar wiwin, wasu za su amince a saida a shaguna masu zaman kansu yayin da wasu kuma sai ta hanyar shagunan da ke mallakar gwamnati. Wani minista a kasar India ya yi murabus ba shiri. A sanadin zargin da wasu mata 15 suka yi mishi na cewa ya gallaza musu ta hanyar neman yin lalata da su a lokacin da suke aiki da shi a wata kafar watsa labarai lokacin yana matsayin edita sai dai kuma MJ Akbar wanda shine karamin ministan harkokin wajen India ya musanta zargin kuma yace zai kalubalanci masu zargin har ma ya shigar da kara a kotu yana karar Priya Ramani mace ta farko da ta so mai masa zargin wanda kuma bayan nata zargin ne wasu mata 14 suka bullo suka ce su ma suna zargin Akbar da irin wannan laifi na matsa musu lamba domin yin jima'i da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Duk shekara dai Majalisar Dinkin Duniya takan ware wannan ranan don tunawa da kuma nemo hanyoyi da suka dace a bi don fitar da al'umma daga cikin bakin talaucin da ke tattare da su. Saboda muhimmancin wannan, Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
A rahoton da Bankin Duniya ta fitar ya yi nuni da cewa tsakanin shekara 2013 da 2015 an samu raguwar matalauta sama da miliyan 68 a duniya sakamakon matakan da ake dauka na bunƙasa tattalin arzikin kasashe ciki har da kasar Najeriya. Amma masu nazarin tattalin arziki irin su Aliyu Shamaki na da bambancin ra'ayi.
Kar mu rudi kanmu musamman mu 'yan Najeriya. Yau kusan shekara 58 na samun yanci kuma mun samu gogayya da kasashen da muka fi su, kuma yau idan za ka yi la'akari da su za ka ga sun yi nisan tazara wa Najeriya. Kudiri daban, aiwatar da kudirin daban a kasar mu Najeriya. Kuma duk soyayyar mu da za mu kai ga soyayyar wani ya kamata ya zama cewa kishin kasar shine a gaban mu. To in an kawo maganar tattalin arziki ko bunƙasar sa ko rashin sa, to Najeriya dai kowane ɗan Najeriya ya san ba bunƙasa take ba in aka kwatanta da shekara 58. Misali, gwamnatocin da suka gabata sun sha maganar yaya talauci a sai mashin a sai keken ɗinki a wannan. A'a, har yanzu an gagara samun masana tattalin arzikin ƙasa wanda za su zauna su ba wa gwamnati shawarar menene zai je ga har talakan, kuma talakan yau gobe in an zo a samu yana da abin da aka bashi domin ya amfana.
Sai dai ministan kula da ma'aikatan matasa da wasanni na Najeriya, Barista Solomon Dalun, ya ce ba a taɓa yunkurin yaya talauci irin na yanzu ba.
A tarihin Najeriya zan kalu balance kowa idan yana da wani sun bayani da sun fi wanda zan faɗa ya kawo. Babu wata gwamnati da ta nuna kyakkyawan niyya da doma ta kai na tunkare talauci kamar zamanin Baba Buhari. Muna da yanzu haka a cikin shekaru uku na akwai matasa 500,000 wanda muka diba ana biyan su 30,000 suna aiki kowane wata. Wannan number da aka diba a Africa gabakidaya ba taba an samu wata gwamnati ta doki wannan kitaki ba. Na kalubace kuwa in yana da shebara. Na biyu, muna da dan karamin jari wanda ake zagawa a ba mata wadanda suke dan kasuwanci domin a tallafa musu, wannan ma kyakkyawan goyon baya domin a tunkare talauci. Na uku, muna kuma da tsari na bada abinci ga kananan yara a makarantu domin idan mutum bai samu abinci mai kyau ya ci ba, to ko shi karatun karan kanshi ba za a yi shi da kyau ba.
Bankin Duniya ta ce abu ne mai wahala a cimma burin rage matalauta har kasa da kashi 3% a shekara 2030 idan aka yi la'akari da yadda tattalin arzikin kasashe da dama ke tafiyar hawainiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jinjina ma Madina Dauda. Abu ne mai matukar mahimmanci idan jama'a za su dinga daukan shawarwarin masana, wanda a bangare daya masu iya magana kan ce a nasara ana duban bakin gatari. Tazar haihuwa na da matukar mahimmanci ga lafiyar uwa da ma ɗan da ta haifa a cewar masana. A jamhuriyar Nijar, masana sun gudanar da wani taro don wayar da kan al'umma muhimmancin ba da tazara wajen haihuwa. Tamar Abari gare ki.
Babbar asibitin haihuwa ta da magaranta kaddamar da wani gangami na waye kai game da sa sarari tsakanin haihuwa da gwaji na sankaran mama ga mata. Wannan shiri ya biyo bayan yadda mata ke shan wahala wajen ga goyo kuma ga ciki, wanda wasu lokuta yake sanadiyar uwa ko kuma shi ɗan. Dr. Aishatu Ungozo mace ko sajifam a babbar asibitin haihuwa ta jihar Damagara ta bayyana dalilan su.
Hutun nan da ake so mata su zan sa tsakanin haihuwa, dan wa'ansu sun sa a cikin kai ana so a hana mata aihuwa ba hana aihuwa ne ba dan su huta mace ta aihu ana son kahin ta samu wata ciki ta dan huta jikinta ya walwale yaro ya walwale kahin take doka wata ciki ana musu waye kai bisa maganin hutu a gwada musu duk kala kala da addakai aske ba iri dai ne ba in an kwatanta musu duk wani iri ne mace ba a ce mace sai ki doka wanga ita take zaba wanda ya himata cikin su akwai na sha shine ake ce pilul pilul in ma kala biyu ne akwai na wata wanda mace ke sha har wata 6 akwai wanda bayan wata 6 take sha akwai wanda ake sa ga hannu shine implanon a house ana ce damsin karan damsi akwai roban ma'aihwa akwai condom in preservative na femitan akwai na masculine akwai allura na karan damsin na iri biyu ne akwai na shekara 3 akwai na shekara 5 ba dole ne in mace ta sa shi sai ta shekara 5 shekara 3 ko shekara 2 tayi tana son ta hidda ana hidda mata
to ko matan suna gane wannan waye kan da likitocin ke yi musu
to wallahi akwai wanda suka gane akwai wanda basu gane ba har yanzu eh babban matsala wadanda basu ga gane mazan ne matsala dan shi ne muna kira ga maza su bar matan su zo doka wannan magani dan lahiyar jikin mata ne ake yin shi su gane ba aiho ake so a hana su ba
Hajiya Rabi jami'a ce a hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaran ko yawan mace-macen mata da ake samu wajen haihuwa ne suke so su dakile
to shi ba neman dakile bane ba neman kaga in aka yi magana aka sai aga kamar ko ana son a rage aiwa ba shi bane zai zama to kamar wannan cikin da wancan cikin in an sa sarari ke kanki mace kenan lahiyar jikinki za ta komo gare ki yawanci yau in an ce mace ta rasu in an bincika an diba sai a ce ai wajen haihuwa ne to shine ake so lalle ita mutuwa ba kiyaye ta za ai amma matsala an ce ana iya a ciwo kanta ita matsala kenan matsala ce ake so a ciwo kanta
ga abin da wasu mata da suka zo wajen waye kan ke cewa
mata masu ba da tazara haihuwa yana da amfani mun karu sosai kuma yana da kyau wanda ma basu zo ba ya kamata su ma su zo tunda za a yi kamar sati daya ana yi gaskiya eh to nayi amfani da shi kamar su daya amma fa
gaskiya amfanin sa sarari na aihuwa gaskiya yana da matukar muhimmanci dan haka kenan ƴan uwana mata a ringa sa sarari domin yaron ka shi ma ya ji dadi kuma kai ma ka ji dadi in dai ba ni shan allura ina da shan kwayoyi amma gaskiya yana da matukar muhimmanci maza su ringa barin matan su suna sa sarari su domin duka karuwar su ce tunda shi yaron ya samu lafiya uwa mata samu lafiya
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To godiya ta musamman ga Tamar Abari. Akan wannan matsalar ce muke so zuwa dan anjima kadan sai ku bugo muna don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Amma kamun nan sai mu shakata da wannan.
Mugargadi mai gina la min mugun. Mugargadi mai gina la kallan tsoro na lamin mugunta gargadi mai gina ra mun mugunta gargadi mai gina ra mun mugunta gargadi mai gina ra mun mugunta kai dai mai gina ra mun mugunta to ka gina dai dai kaurinka wata kila fa kai ka fada gargadi mai gina ra mun mugunta gargadi mai gina ra ce yamu dai mana da amma fa mu barge na da min mugun mu gargadi mai gina da min mugun kuma shi mai gina da min mugun ta ya tabe nan salalin nan ko aje ya marma ya tabe muddin yana gina da min mugun ta mu gargadi mai gina da
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6555. amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
to jigawa muka samu kiran farko wa muke da shi a jigawa
to alhamdulillah sunana Umar Babanya ya sabon gida dalibi ne sanin makamar aiki daga karamar hukumar Katsina Hausa jihar Jigawa
to mallam Umar muna jinka
to alhamdulillah kamar yanda kuka dauko wannan manganu zamu iya cewa waɗannan al'amura da suke faruwa ta ƙarin tazarar iyali wato ba abin da zamu ce sai dai fatan Allah ya sa duk wanda ake kiran nan domin su ji kuma su yi amfani da shi domin mu matasa mu zamu gani daga iyayenmu domin kuma mu koya dan haka muke addu'ar Allah ya sa wannan kiran da za a yi wato ya kuma yi amfani gare mu matasa da kuma iyayenmu da kuma yaran da ake haifa baki da nagode a tashi lafiya sunana Umar Babanya ya sabon gida dalibi ne sanin makamar aiki
to masha Allah mun gode daga binnin tarayya wa muke da shi na binnin tarayya kashe rediyon ka don Allah
okay alhamdulillah assalamu alaikum
ka kashe rediyon ka
eh na kashe assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa ke magana
sunana Musa Kekereri mu karamar hukumar Sumaila ta jihar Kano da ta Abuja
so malam Musa muna jinka
to alhamdulillah wannan maudu'i da aka dauko an dauko maudu'i mai muhimmanci amma ni ana wara'ayin zan ga kaman misali ita wannan tazarar iyali da ake magananta zan ga cewar mu kamar a addinin mu na musulunci wanda mun san cewar Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake ci da bayinsa kuma akwai abubuwa wanda yake shi dan adam wanda ya san ya kare hello
muna jinka
hello
muna jinka malam Musa to layin malam Musa ya tsinke bari mu je jihar Kaduna Kaduna wa muke da shi a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to wa alaikum salam
Alhaji Musa Garo da radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
to Alhaji Musa muna sauraron ka
to alhamdulillah shi ka san duk abin da ita kanta rayuwa aka ga mutum ya kamata ya tsara wanda ita kanta al'amarin rayuwa zai mai daidai ita ce amma tunda dai a shari'ance ita wannan tazara ta iyali bata haramta ba ya kamata a ce mutane su kokari su yi kiyayewa saboda ita kanta mace su kansu mata wajen haihuwa da sauran wasu abubuwa ga an haifi yara masu zama liability kaga akwai matsaloli da ya kamata mutane su tabbatar da dukkan abubuwan da ya kamata abin da ya kamata shi ne sauki a gare su amma idan aka ce ana ta haihuwa na yuyu akwai mai yaya 30 akwai mai yaya 40 5 kaga sun ga magana ita kanta uwa ma ba ta iya kulawa da su ba ya kamata ku haifa abin da za ku yi amfani da shi ko manzon Allah da ya ce ku haifa domin na da gobe kiyama ne amfani da ku to a'a ba zai yi amfani da mutane suka fantsare ko kuma ziyarar da basu ba su da tarbiya ba karshe ne muka fata alkari a tashi lafiya Alhaji Musa
to mun gode Alhaji Musa to bari mu je muna da jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna
wato kiyama Allah sai ke lafiya to yi su ba ni da kuma da musala ina kiran gudan jarin da sasa a tarihin Najeriya
to malam Murtala muna jinka
kaga yi ba a da yawa za ka gama da mai suna bayani sai da iyalin nan ba ya ka sana sana kuma ma wannan manufa za ka yanzu ka duba kamar yan go kudin wanda ba san haihuwa wani ta ce sai haifa wani ta ji da kaishe kuma Allah ya rufe su da rasuwa kaga wannan sai zo suna cikin yaka wasu kuma da yawa za su ci ta magungunan ba su ta iya ba kuma a sa bukata haihuwa a samu matsala ni akwai inda na gani ma yanzu to amma maganan gaskiya dai mutum ba zai kai ka zuwa rajira ba ko bai da abin da zai ci su dole ne ka kana jan musu abubuwan da makaranta ya tsira da su sama hali da magunguna ya kamata malaman mu su ƙara shigo a su ƙara waya mu da kai da fatan za ku ga shi lafiya
to mun gode malam Murtala bari mu je jihar Plateau wa muke da shi a jihar Plateau
barka dai mai gidana kuma ina muku fatan alheri a daidai wannan lokaci musamman ma ma'aikatunmu da yan jaridunmu da dukkanin masu sauraro
to muna godewa wake magana
a nan yankin karamar hukumar Wase local government a tare kuke wanda aka fi sani da Abdulrahman Amwase a daidai wannan lokaci ina jihar Gombe zaka
to malam Abdulrahman muna jinka
kasancewa yanzu nan na shigo ma'ana na fada a sara kan gaba ban fahimci gaba daya
to abin nan abin da muke tattaunawa a yau shine muhimmancin a watan wariya ko kuma tazar haihuwa shi muke tattaunawa yau
to har ga Allah musamman ma likitoci da suke ma'ana tara a majidanta suke masa suke mana karin haki akan ga alfanunsa ga kuma wani bangare ta wani bangare ga rashin alfanunsa ya kamata a rika takasantar musamman ma iyaye masu haife-haife tara ya barkate ba kuma yasa ba saboda ire-iren wannan at the end uwa takan zo ta shigo cikin wani yanayi na rashin samun kuzari samun karfin jiki da yadda za ta shayar da jaririnta yin haka zaka gani mace wata tara tana dauke da ciki ba kai shekara ba ta saki yayi wannan ta sake dauke da cikin wani na baya to har ga Allah mu rika irin waɗannan ba da tazaran duk da dai mu dai ba masu iyale ne ba har ga Allah ya kamata musamman ma likitoci a rika tura su kai
banda your operator
to masha Allah daga jihar Ogun wa muke da shi mallam na jihar Ogun to layin shi ya tsinke daga jihar Ogun a maudu'in da muke tattaunawa yau shine a watan ainihin tazar haihuwa to mun samu kira daga jihar Kebbi wake magana daga Kebbi
alaikum kuna magana da Shehu Alba Asara dan Kosa Gutsir State
to mallam Shehu muna jinka
to alhakikanin gaskiya mu muna goyon bayan wannan tazar haihuwa saboda munin ga ce domin samu matar gwamnati mu likitoci tana ji kasashe kafi irin kauyukan nan tana shiga tana ba da gudunmuwarta game da tazara haihuwa da ake magana a kai lallai mu muna goyon bayan irin wannan domin musulunci ya tana ji mutum da ya ba dai shi ke cewa ba Allah ke cirewa
to mun gode bari mu je jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Alaikum assalam.
Bello Saban Dawa Zakka daga jihar Katsina.
To mallam Bello muna jinka.
To alhamdulillah gaskiya lamari tazaran haihuwa yana da amfani da al'umma. Duk da yake mun samu labari ba haramun bane a dan dai tsawarta amma kada a yawaita abun domin kada a taka shari'a. Saboda ina kira ga ainihin jama'a a dan rage yin tazara
to wannan shine kira na karshe da zamu yi dauka
wannan to ra'ayina kenan a huta lafiya mai magana da sabon da zaka
to wannan iyakan abin da zamu yi dauka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu agogon muna cewa karfe 4:53 na yamma
wasanni a takaice
Ga muso mashirin na yau ne da labarin normalization committee wato committee da daidaita lamarin wasan kwallon kafar Ghana wacce take kira ga hukumar kwallon kafar Africa da ta fada da wa'adin da ta basu na bayar da sunan clubs din Ghana wa gasan cin kofin kasashen Africa na zakaru na shekara ta 2019 Mr. Dan Kwekwebuwa kakakin committee ya fada a cikin wata fira cewar wannan rukuni na Dr. Kofi Amu wadda yake wa jagora za su sadu da mambobin zattarwar hukumar ta kafa yayin ziyarar da za su kawo a nan kasar Ghana a cikin makon nan da shirye-shiryen gasan cin kofin Africa na mata da za a gudanar a nan kasar Ghana a dalilin hali da ake ciki mun rubuta wa hukumar ta kafa domin samun magance wannan matsala amma har yanzu ba mu samu
amsa ba tukunna mambobin kungiyar kwallon kafar kasa na kasar su Black Challenge sun dakatar da shirin su na gabatar da zanga-zanga akan gwamnati game da kin daukan nauyin su domin shiga gasan cin kofin duniya na kasar su na shekara ta 2018 da za a gudanar a kasar Mexico an shirya yin wannan zanga-zangar ne a ranar Litinin to amma sai aka dakatar da shi a ƙarshe yayin da ministan ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki ta shawarta da su kasar Ghana dai za ta fuskanci Faransa Argentina da Italy a rukunin ba daga ranar 24 ga watan Oktoba zuwa 5 ga watan Nuwamba na gasar Me koyar da Black Stars wasa coach Kwesi Appiah ya gargadi Kevin Prince Boateng na daya ne afuwar al'umman Ghana dangane da halayen da ya nuna a yayin gasan cin kofin duniya da aka gudanar a ainihin kasar Brazil a shekara ta 2014 tsohon dan wasan na Schalke 04 da Sule Ali Muntari ne aka kura daga sansanin Black Stars bayan sun nuna munanan halaye a yayin gasan da cin kofin duniya na shekara ta 2014 a kasar Brazil. Za mu kammala shirin da sakamakon wasu karawa tsakanin wato kasashen Afirka domin samun shiga gasan cin kofin Afirka. Cameroon ta lallasa Malawi da ci 1 da nema, Gabon 3, Sudan ta kudu na nema, Angola 4, Mauritania 1, Togo 1, Gambia 1, Guinea 2, Rwanda na nema, Cote d'Ivoire 4, Central Africa na nema. Kasar Masar 4 Swaziland 1 Cape Verde 3 Tanzania banza Mali da Burundi sun yi baram-baram Algeria 2 Benin na nema Afrika ta Kudu 6 Seychelles banza Uganda 3 Lesotho banza Equatorial Guinea na nema Madagascar ta lallasa ta 1 sa'an nan Mozambique 1 Namibia 2 Guinea-Bissau 2 Zambia 1 da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin da yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Malam Ridwanullah yanzu kuma ga labaran duniya amma a takeice
Amurka Donald Trump ya ce so yake a nuna mushi hotuna da sautin su in akwai su game da yadda hamshakin dan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi ya salwanta wanda kuma hukumomin Turkiya suka zargi wasu mukarraban Saudi Arabia da cewa sun kashe shi kuma sun yayyanka shi a cikin karamin ofishin jagadancin Saudiya dake Istanbul wani kwamitin musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta kafa wanda ya zargi sojojin kasar Myanmar da kisan kiyashi akan musulmin ƴan Rohingya a shekarar da ta gabata na shirin yi wa kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya bayani A yau Laraba aka bude wani sabon shafi a kasar Canada inda kasar ta zama kasa ta biyu da ta amince da sai da ta bar wiwi ko da yake bisa doka an amince da ta bar wiwi tun daga shekarar 2001 kasar Canada za ta bi sahun Uruguay a matsayin kasa ta biyu da jama'a za su iya siyan tabar a shaguna an bude shagon sai da tabar wiwi na farko da asubahin yau Laraba a Newfoundland lardin dake gabashin kasar duka lardina 13 za su fitar da ka'idojin su na saida tabar wiwi wasu ma za su amince a saidar a shaguna masu zaman kansu yayin da wasu kuma sai ta hanyar shaguna dake mallakar gwamnati
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu sababbin shirin yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya tana ni gabatar da shirin Hafiz Ado Babale da sauran abokan aikin mu musamman Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya assalamu